This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fasan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Mu'azzu da sauran abokan aiki ta da muku da wannan shiri a daren rayuwar Talata 6 ga watan Fabrairu shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun gabatar da wasu da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi da baburan sata zuwa Najeriya. Haka kuma za a ji cewa ƴan jarida na fuskantar kalubalen aiki a Najeriya a daidai lokacin da ƴan ƙasar ke fama da matsadar rayuwa. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban da Ramatu Garba za ta kawo mana. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga labaran duniya kamar yadda muka same su. A yau Talata, wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa Trump ba shi da kariya daga laifukan da ake tuhumar shi da aikatawa kan yunkurinsa na murɗa zaben 2020 da ya sha kaye, matakin da ya daɗa matso da Trump kusa da tuhumar da ake masa ta aikata babban laifi wanda ba a taɓa yi wa wani tsohon shugaban ƙasa ba. Wani ayarin masu shari'a a kotun Amurka na ɗaukaka ƙara su uku a gundumar Columbia Circuit ya yi fatali da ikirarin da Trump ya yi cewa babu wanda yake da hurumin hukunta shi a game da tuhumar da ake masa da suka shafi ayyukan shi a matsayin shugaban ƙasa.
It's the second time in 2 months judges have rejected the ex-president's immunity arguments. This court took center stage.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da alkalai suke watsi da ikirarin da tsohon shugaban na Amurka ke yi na cewa yana da rigar kariya kan duk wata tuhuma. Hukuncin da ake kyautata zaton Trump zai ɗaukaka ya yi watsi da yunkurin shi na kaucewa fuskantar karar da aka shigar da shi kan yi wa tsarin demokuraɗiyya da miƙa mulki zagon ƙasa. Hakan kuma na faruwa ne yayin da tsohon shugaban ƙasar ya kasance shine ɗan takara da ke gaba-gaba a tsakanin masu neman tiketin jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasa da za a yi bana. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau Talata ya gana da shugabannin Misira da Qatar yayin da ake ƙara ƙaimi kan tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ƙara yawan kayayyakin agajin jinƙai ga fararen hulan Filistino a babban birnin Misira Cairo. Blinken ya gana da shugaban ƙasar Abdel Fattah el-Sisi. Kana zai ƙarasa Doha don ganawa da shugaban ƙasar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani da Firaministan Qatar Muhammad bin Abdulrahman al-Thani. Amurka, Misra da Qatar duk sun ba da gudunmawa akan wannan tattaunawar yarjejeniyar wucin gadin wanda ka iya dakatar da faɗa na tsawon makonni da kuma ƴanta mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza. Ayyukan sojojin Isra'ila na sama da ƙasa a Gaza ya kashe sama da fararen hula 'yan Filistini sama da 27,500 tare da jikata mutane 66,900 a bisa bayanan ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin kulawar Hamas. Jerin hare-haren saman Amurka na baya-bayan nan a Iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da maɓoyar ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iraki, wacce ta kaiwa dakarun Amurka hare-hare akalla 170, wanda alamu ke nuna cewa yana daɗa faɗaɗa baraka tsakanin Washington da Baghdad. Hare-haren ranar Juma'a ya auna wurare uku a Iraki da kuma wasu wurare hudu a Siriya, sannan ya tarwata sama da wurare 80 da aka auna, kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leƙen asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuƙa bisa binciken da Amurka ta gudanar a baya-bayan nan. A jiya Litinin, Pentagon ta ce akwai yiwuwar an kashe ko kuma raunata mambobin kungiyar da ba a tantance yawansu ba, sai dai cire tsammanin mutuwar jami'an Iran ko mayakan. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai kula da dokokin kungiyar tarayyar Turai na kasashen waje Joseph Borrell ya ce zai tattauna batun baiwa Ukraine goyon bayan tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a Kyiv yau Talata. ziyarar tasa na zuwa kwanaki bayan da EU ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga Ukraine. Sannan Borrell ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a Ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen EU. Kazalika yau Talata shugaban kungiyar da ke bibiyar al'amuran makamashin nuclear na duniya Rafael Grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nuclear da ke Zaporizhia. A ƙarshe, Majalisar Ƙasar Senegal a yajiya ta Litinin ta kada ƙuri'a don jinkirta zaben ƙasar yammacin Afirka zuwa ranar 15 ga watan Disamba, wanda aka gudanar cikin wani yanayi cike da rudani bayan da jami'an tsaro suka dakile wani yunkurin 'yan adawa na dakatar da yin zaben, sannan suka fitar da mahukuntan da aka alakanta da wannan yunkuri da ƙarfin tsiya daga harabar ginin majalisar. Kazalika a ranar Litinin, wasu 'yan takara 'yan adawa su biyu sun maka shugaba Macky Sall a kotu domin kalubalantar matakin da ya dauka na jinkirta zaben kasar da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu. Daga cikin kudurin jinkirta zaben da aka gabatar wa majalisar kasar wanda ta amince da shi sabanin wa'adin Sall da zai kare a ranar 2 ga watan Afrilu, za a kara lokacin wa'adin mulkin shi zuwa lokacin da za a gudanar da zaben a watan Yuli. Sall ya sanar cewa ba zai saki tsayawa takara karo na uku ba.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar 'yan sanda ta jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya ta tafke waɗansu da ake zargi da sata da kuma safarar miyagun ƙwari da baburan sata zuwa Najeriya domin sayarwa, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Mawan Bako ya haɗo mana.
Rundunar 'yan sanda ta jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya ce ta gabatar wa manema labarai a hedikwatar 'yan sanda ta garin birnin Kwanni gaban shugaban gundumar birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da shugabannin tsaro da muƙaddashin babban alƙali mai shigar da ƙara a babbar kotu ta ƙasa ta birnin Kwanni da wani gungun barayi masu satar babura tsakanin ƙasa da ƙasa domin akan saci babura a jamhuriyar Nijar tsallaka da su Najeriya. Kwamishinan 'yan sanda Rabi'u Sule shi ne shugaban rundunar 'yan sanda ta birnin Kwanni iyaka da tarayyar Najeriya.
Su ne wanda ku gani yau mun gabatar da su ga hukumomi, su ne wanda suka addabi mutane wajen swace-swace cikin garin Kwanni da kewaye, musamman ma swata ta moto. Don an yi tsawon lokaci nan wata ɗaya zuwa biyu duk kullum za ka ga ana swata moto na cikin gari, wasu ma da kewayen gari. Wanda ku ga mun kama ga gungu na mutum takwas duka su ne suke haddasa wannan banna. To yanzu dangance da koke-koken al'umma aka yi bincike, Allah ba mu sa'a kuma mun samu duka dai miyagun gungu duka dai mun samu su hannu.
To ana iya cewa safarar da suka yi ta ƙasa da ƙasa ne tunda ana shiga ana hita.
Swata dai nan ne suke yin ta cikin Nijar. Da nan garin Kwanni da Tawa kowa ya gani abin da suka swata kuma ga abin da aka gani. Amma in za su sai da abin da suka swata sai su ƙetara su shiga cikin Najeriya can ne suke zuwa suna sai da su.
A lokacin da ya ɗauki magana, Kaftan Buba Bakar Alishi na shugaban gundumar birnin Kwanni a cikin alishin turancin Faransa ya yi bayanin bandama wannan nasarar jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar da Najeriya sun yi waɗansu nasarorin kashe 'yan ta'adda a wannan iyakar da ma ɓalle wani gungun masu safar miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da cibiyarsu ke wani gari a cikin Najeriya a wannan iyakar, kamar yadda Malam Abdullahi Ali magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni ya fassara a cikin harshen Hausa.
Yace kwanan baya musamman ma 8 ga watan Janvier yace jami'an tsaro na Octis sun kamo wasu masu hotocin kwaya tsakanin ƙasa da ƙasa. Su biyar ne kuma cikin su akwai mutum uku waɗanda ba 'yan Nijar ba, waɗanda 'yan Najeriya. To waɗannan 'yan ta'adda suna da babban mai gidansu yana amarawa cikin Najeriya. Kwanan baya Fatu ta jandarmeri da ta gar national alhamdulillah sun samu galaba bisa ga su 'yan ta'adda masu ta'addanci da makamai cikin community bazaga wajen garin Jiko yace kuma zai tuna mutane kuma jan kokarin da jama'a tsaro kai musamman jama'an Don bisa ga irin garbar da suka samu wajen emphasis kauri bisa amsa kayan sarande da sarwansu yace abin da kuma yake tuna mu jama'a shine kusan da rishin tsaro shine cikin abubuwa dalilai wanda ya sa waɗannan sojawa suka zaka suka karbi mulki ga farahullah
a cewar Malam Bukari Usman muqaddashin babban alƙali na babbar kotun ƙasa ta birnin Kwanni wannan gungun ya tara manyan barayi na ƙasa da ƙasa da na gari da gari
généralement ce sont des faits que les délinquants commettent la nuit
a dai mafi nisan lokaci barayin kan tsallaka a tsakiyar dare a cikin gidajen bayin Allah a lokacin da suke kwana suka yi amfani da kiluluwa da ke iya balle ko wani irin babur ko kuma kowace irin kofa domin sace kayan mutane musamman babura kuma gungun na hadaka ne daga gari zuwa gari na barayi tunda akwai ɗan tawa akwai ɗan madawa akwai ɗan Najeriya a cikin su
kijen da tawa shi kro emem un Nigeria
an da kama barayin ne da babura hudu da layu da kuɗi naira 116 kuma a cikin bayanin da ya yi shugaban rundunar ɗan sanda na birnin Kwanni ya ce wani bi su kan kan baburan domin a ba su kwayar wuyuyi ko kuma wata kala can daban Haruna Mamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman bago to daga jamhuriyar Niger sai mu kafce ta Najeriya inda a yayin da ƴan ƙasar ke koka kan tsadar rayuwa su kuma ƴan jarida na cewa sun shiga tsaka mai wuya ga aikin su na kokarin sanar da halin da ƴan ƙasa ke ciki dan samar da hanyar magance matsalolin ga wakilin Mustafa Nasir Batsari wannan rahoton
a yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan tsananin tsadar rayuwa a ƙasar su ma ƴan jaridun Najeriya sun ce suna cikin yanayi na tsaka mai wuya a aikin nasu na kokarin ankarar da gwamnati halin da ƴan ƙasa ke ciki da kuma hanyoyin da za a shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya ko baya ga matsalar tsadar rayuwa a yanzu ita ma matsalar rashin tsaro da ta addabi sassan Najeriya na zama kalubale ga manema labaran Najeriya musamman idan aka yi la'akari da irin kikikaka da ake samu a tsakanin su da hukumomin kasar wajen samun sahihan bayanai da ya kamata a yi wa al'umma da zai taimaka wajen kwantar da hankalin ƴan ƙasa a wani babban taron makon ƴan jaridu da ya gudana a jihar Niger an gabatar da jawabai tare da ƙarawa manema labaran ƙwarin gwiwa akan aikinsu na taimakawa ƙasa Comrade Usman Chiji shine sakataren ƙungiyar ƴan jaridu a jihar Niger ya ce babban taron ya nuna buƙatar kulawa ta musamman ga ƴan jaridu a Najeriya
gwamnati ya dinga ba da jami'an tsaro irin support da za su bayar aka nan mu ma ƴan jaridu mu san cewa muna kokari amma akwai abin da ake cewa motivation in mu ƴan jaridu muna da motivation din na kaga wurare da ba zato ba za mu shiga yana cikin kalubale da muke samu
to neman hanyoyin shawo kan matsaloli da suka addabi Najeriya shine ya dauki hankalin wasu daga cikin ƴan jaridu da suka halarci taron
Aliyu Lawal Radio Nigeria Kaduna ba wai abin burgewa bane mu dinga bada labarai an kashe mutane ƴan ta'adda sun kashe mutane kaza sun yi kaza an kona kaza kuma idan muka gama a ƙarshen labarin namu ba mu bada mafita yadda idan an bi ta bagare kaza za a iya samun canji ko nasara to duk irin abubuwan da ya kamata muna yi kenan
Aliyu Muhammad Hamagan abin da ya dace a yi shine hukuma ta tashi ta tsaya tashi za ta tsaya nan shine a yi mai yadda yau a Najeriya ba mai zama cikin kwanciyar hankali
Said Sahabi Kwantagura Edwin Mark Kwantagura
a bangaren ƴan jarida shine maimaita irin waɗannan rahotannin ko da wani lokaci don kiran gwamnati ta dauko matakin da ya kamata ta dauka da a kawo ƙarshen wannan abin
gwamnatin Najeriya dai ta ce tana kokarin shawo kan matsaloli da suka addabi ƴan ƙasa ministan labaran Najeriya da kuma wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi wanda babban daraktan gidan Radio Muryar Najeriya Jibril Baba Indachi ya wakilta a wannan taro ya nuna buƙatar ganin ƴan jaridu su mai da hankali wajen wayar da kan ƴan ƙasa duk kuwa da kalubale da suke fuskanta
ba wai lalle ka je kai kamar kana yaba ma gwamnati a'a in ka gan abu wanda ka gan zai cutar da mu ƴan ƙasa sai ka fito da shi ce amma ba mutum kamar ɗan bata gari ko abun nan so ya abun mu yi labari kamar mu ɗan jaridu muna ya ba musu ba saboda wannan abun ya shafi kowa
da dama daga cikin ɗan jaridu na samun kansu cikin yanayi na barazana daga bangarorin jama'a kuma gwamnati a Najeriya a kokarin su na yin aikin su kamar yadda doka ta tanada Mustafa Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida na Batsari kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan Shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM haka kuma za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wani garin da ake kurba manya da zalla
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na Allah daya gari bamban shirin da ke kewaya da mu sassan duniya dan kawo muku labarai da suka shafi rayuwar ƴan Afrika da wasu al'adu da ke cin karo da namu na mutan Afrika A cikin shirin na wannan makon za a ji hanyoyi mababanta da ake tafiyar da aikin kula da ƴan gudun hijira a nahiyoyin Afirka da kuma tarayyar Turai
yanda muke ma hidan an fita an je an yi faskare sannan ka samu abin da zaka ci zaka sha mata sai dai su tafi su yi wanki sannan a ba su dan masarufi abin da za su ci su sha amma wanda zai taimake mu ci da sha wannan babu ba a mana ba
wallahi ne ma ne kawo mu Sudan kuma ga abubuwan da matsala da ta same mu a cikin Sudan din nan wallahi to mun zo mun zauna nan adare ba wani tallafi da muke samu
to waɗanda kuka ji muryoyin su dai wasu ƴan Najeriya ne dake gudun hijira a ƙasar Chad bayan da suka tsere rikicin ƙasar Sudan to idan muka waiwaya ƙasar Italiya dake nahiyar Turai kuwa
bacin dai an zo an karbe ku za a ce to za a fara duba kananan yara mara lafiya sannan aka gama za a ce akwai mara lafiya a cikin ku babu washe gari idan aka zo aka kirga ku za a kawo muku abinci bacin an kawo muku abinci za a kawo muku kayan sawa sababbi wanda za ku sa a jikin ku
to shirin na wannan makon ya ji ne daga bakin ƴan gudun hijira waɗanda dalilai mababanta suka tilasta musu barin kasashensu na asali a cikin shirin na Allah daya gari bamban tare da ni Ramatu Garba Baba
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake furba manya da zalla
a ana kwana ana kwana
to a shekarar 2023 da ta gabata dubban ƴan gudun hijira daga Afirka ne suka yi nasarar shiga Turai ta tsibirin Lampedusa
Ni sunana Abbas Rabiu Muhammad na fito daga unguwar Badawa Galadima layin Malam Fari a jihar Kano yanzu ina zama a nan kasar Faransa kamar dai yanda mutane suka sani kowa akwai yanayin yanda yake zuwa Turai wasu suna zuwa ta sama wasu suna zuwa ta ruwa to kamar mu da muka yi mun yi kokari mu zo ta saman Allah bai yi ba shine sai muka tafi muka biyo ta ruwa wani al'amari ne na ubangiji wanda dama ne har ga Allah kullum buri na shine Allah ya kawo ni Turai duk lokacin da nayi sallah ko kamsa salawat ko wata irin sallah ce ina addu'a ubangiji Allah ya kawo ni Turai saboda gaskiya har ga Allah rayuwa tana Turai to wannan shine ubangiji ya cika min buri na kamar yanda mutane wasu in ba su kuɗi ta sama za su yi min wannan in ba shi wannan ya ci min kuɗi da naga abin ya ki cinyewa na ce to shikenan bari in samu in shigo Tunisia daga Tunisia Allah ya sa kuma na shigo ta na biyo ruwa na taho
to tsarin kula da yan gudun hijira a kasashen Turai dai ya hada da karbar bakin hannu bibbiyu tare da tanadar musu duk abubuwan da suke bukata nan take
da aka ajiye mu aka zo aka karkasa mu aka ajiye mu ni inda aka kai mu wani gari ne ana kiran shi kusa da Akuna a Italy muka zo gari ya waye aka kira mu aka ba mu abinci aka ba mu kayan sawa aka ba mu canvas aka ba mu komai aka ba mu daman ga daki ba magana gurin da zaka kwanta aka ba mu to aka dau sunan mu muka zama members na cikin camp din zaman kam alhamdulillah abinci sai ka bari ko wata ran ka dabar kuma abinci ne wanda akwai kaji akwai kifi akwai menene wata ran sai na zubar ma da abinci tunda kin san na zo da yunwa a Italy ana bada euro 70 a Faransa kuma ana bada euro 200 idan an baka idan ba a baka gida ba a baka euro 440 duk wata wannan euro 400 nan idan da ka kwatanta da naira gaskiya sai ka samu kusan naira 600 da wani abu ko fima a kuma wanda ake bayarwa a Italy in ka kwatanta shi dole zai kai ma kamar naira 200 duk wata da wani abu
so bayan dai baransa tsibirin Lampedusa Abbas ya yi kokari ya tsallaka zuwa kasar Faransa
bature to Allah ya saka mai da alkhairi na ga wani sai suka kira ni da hannu ce ma bazan je ba da yake ba na jin yare sosai sai na ji kamar magana kudi ake sai na ce a ni yanzu fa in dai za a danga taba min wannan kudin na 400 akan wani ya bani gida to ni bazan je ba yo ina zuwa gidan ni kuma sai na ce musu ni dan bal ne ina yin bal suka ce a lokacin ta fito da littafi a gurin ta shiga WhatsApp na kwace-kwace haka ta dinga fitowa tana bincikawa kawai sai ta kira wani coach kawai coach ya ce zai zo gobe har gida ya ba mu rendezvous kawai sai washe gari kawai sai ga coach din nan ya zo yana zuwa sai ya ce mun to shikenan in shirya ranar Juma'a za mu je ni training a gani na ce mai to ina zuwa ranar Juma'a ya dauke ni muka je muka yi training ina kai ne ina training a suka gani suka ce a to shikenan babu komai washe gari ya kara zuwa ya ga takarduna ya komai da komai ya ce okay to shikenan babu komai ranar Asabar ana son za a yi mu register na league bukatun da sunan suna buga National League 3 suke bugawa D kamar irin amachiwa ta Najeriya kawai ina zuwa sai muka tafi aka mu medical check up aka yayi wasa yanzu ranar Asabar Lahadin in Allah ya yarda mana da league match ina cikin wanda za su buga to wannan wani abu ne na a ce a gode wa Allah ko da ma ba za su biya ni ba wannan ne abin jin daɗi ne a gudu na balle tunda za su danga biya na tunda in baka da takarda a nan Turai baka iya komai burina shine in Allah ya yarda burina buga Champions League Europe shine babban burina
to kawo yanzu dai kungiyar tarayyar Turai ta ci gaba da fafutukar ganin ta dake da matsalar kwararar bakin haure waɗanda suke shigowa yankin taba rauniyar hanya sai guda a kasa kamar Chadi da ake da dubban yan gudun hijira da suka tsere wa rikicin kasar Sudan na baya-bayan nan yan gudun hijirar dai na tsere wa sansanin
wanda muka gudun hijira daga Sudan zuwa nan Adare ba wani agaji gaskiya muna cikin wahala muna shan wahala sosai ba wani tallafi
assalamu alaikum ni ne Alhaji Lawli Shinkafi local government daga Zamfara. Mun yi hijira daga Sudan. Mun zo a nan ne a Adare. Sannan sarkin Adaren nan ne a sarkin Hausawa na Adare. Shike dan taimaka mana masu faskare suna faskare, masu aikin kasa suna aikin kasa. Ba wani abun da ake bamu. To kuma an ce mu za a wancan rubutu da an kai ba a rubuta mu ba. Kuma yanzu gashi an zo muna so a tallafa mana a taimake mu don Allah a maida mu Najeriya.
Assalamu alaikum, nene Ado Ahmadu mazaunin kasar Chadi da Sudan. Abubuwa gaba daya chafe mana wallahi. Da Allah muna neman dauki a taimaka mana daga nan ko hukumar Najeriya ta taimaka mana da Allah ta kama na agaji.
Kawai yanzu dai kokarin da muryar Amurka ta shayi na tuntubar gwamnatin Najeriya kan bukatun waɗannan ƴan gudun hijirar ya cutura. Sauraron mu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gare bamban sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda kuka ji muryoyin su, ta mutukar baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramu ta Garba. Yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeici.
A takeicin a yau Talata wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa Trump ba shi da kariya daga laifukan da ake tuhumar shi da aikatawa kan yunkurin sa na murɗa zaben 2020 da ya sha kai. Matakin da ya daɗa matso da Trump kusa da tuhumar da ake masa ta aikata babban laifi wanda ba a taɓa yi wa wani tsohon shugaban ƙasa ba. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau Talata ya gana da shugabannin Misra da Qatar yayin da ake ƙara ƙaimi kan tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ƙara yawan kayayyakin agajin jin kai ga fararen hulan Filastino. A babban birnin Misra Cairo, Blinken ya gana da shugaban ƙasar Abdel Fattah al-Sisi. Kana zai kai ziyara Doha don ganawa da shugaban kasar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani da Firam Ministan Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani. Jerin hare-haren saman Amurka na baya-bayan nan a Iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da maboyar kungiyar da ke samun goyon bayan Iraki wacce ta kai wa dakarun Amurka hare-hare akalla 170 wanda alamu ke nuna cewa yana dada faɗaɗa baraka tsakanin Washington da Baghdad. Hare-haren ranar Juma'a ya auna wurare uku a Iraki da kuma wasu wurare hudu a Siriya, sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna, kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leƙen asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuka bisa binciken da Amurka ta gudanar a baya-bayan nan. Mai kula da dokokin kungiyar tarayyar Turai na kasashen waje Joseph Borrell ya ce zai tattauna batun baiwa Ukraine goyon bayan tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a Kyiv yau Talata. Ziyarar ta sana zuwa kwanaki bayan da EU ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga Ukraine. Sannan Borrell ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a Ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen EU. Kazalika yau Talata shugaban kungiyar da ke bibiyar al'amuran makamashin nukiliya na duniya Rafael Grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nukiliya da ke Zaporizhia.
To madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. sai aka kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Laraba idan Allah ya kami inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Har kuma za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da cikin da shafin mu na Facebook. Yanzu mu da malama Aisha Mu'adhir ta yi gabatar da shirye-shiryen mu na yau. Har ma da malama Julie Leather Gresham wadda ta hada ta raba da umarni da ma injiniyan mu ta yau malama Nashwan Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.